Daga muryar Amurka a Washington DC. Jama'a tare da sallama, shirin yau da gobe ne shirin matasa ke zuwa muku daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a Washington DC akan mitoci 25, 31 da kuma mita 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Niger a VOA Africa kan mita 102.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin da suka hada da radio amfani, Sarauniya da kuma Niya FM. Da ma shafin mu na Facebook Live da za a iya bin mu kai tsaye a yanzu haka, ko kuma a fada yanar gizon mu na voahausa.com. Masu gabatar
Maryam Bashir Bagaji, Safina ta Sadu Sodengi,
sai kuma ni Usman Ahmad Kabara.
Masu sauraro, a yau Alhamis 8 ga watan Disamba shekarar 2016, za mu yi magana ne akan harkar lafiya kamar yadda aka saba duk ranar Alhamis.
Haka yake Maryam, inda a yau din za mu yi magana game da yadda ake samun karuwa ko kuma yawaitar shaye-shayen kayan maye musamman ma a arewacin Najeriya.
Shin me ke ƙara haɓaka wannan matsala ne ta shaye-shayen kayan maye?
Matasa maza wani lokaci sukan shiga kungiyoyi na abokai waɗanda ba su samu tarbiyya ba tun daga gidajensu, wanda hakan shi kan haifar da su shiga irin waɗannan kungiyoyi. Kuma wasu a inda aka tura su makarantu na suke haɗuwa da abokanai waɗanda ba su samu kyakkyawar tarbiyya ba, wanda suna shaye-shaye tun suna kyamar abin, sai abin ya zo yana ba su sha'awa, sai zo tarasu ce to su ma bari su dan gwada. Haka nan yanzu abin ya canja salo. Bacin matasa maza za ka ga akwai mata ma abin takeici, mata ma wani lokacin har da masu aure.
In iyaye suka ba ma 'ya mace tarbiyyar da ya kamata, suka sa mata ido a duk abin da take yi, za ka ga 'ya ta tashi cikin tarbiyya.
Za mu ji tattaunawar wakilinmu Nasiru Yakubu birnin Yaro tare da matasa game da wannan batu na karuwar shaye-shayen matasa a Arewa. Za kuma mu bude layi don jin ta bakin ku masu sauraro akan wannan batu.
Haka kuma amsoshinku na tambayar mu ta Facebook da Twitter na nan tafi. Haka kuma dan iya ya shawarci matasa akan batun kayan maye.
To a shafin namu na Facebook da Twitter mun tambaye ku cewa shin a ganinku me ke ƙara jawo yawaitar shaye-shayen kayan maye musamman a arewacin Najeriya? Sannan kar ku manta, za mu bude layi domin ku masu sauraro ku tofa albarkacin bakinku. Layin namu shine alamar tarawa 1-202-205-2655, amma sai can an jima za mu sake shi.
Sakon farko daga Adamu Ingul da Borno yace yau da gobe ni dai ana wata tunanin na farko dai shine kaddara wacce targa fata, na biyu kuma akwai sakacin iyaye maza, sannan uwa uba akwai abokanai waɗanda galibin rayuwar da matashi ya shiga abokin sa ne ya ingiza shi. A ƙarshe muna addu'ar Allah ya tsare mu da afkawar rayuwar shaye-shaye waɗanda kuma suke ciki, Allah ya sa su gane illar hakan su daina tun kafin su kai ga halaka, amin.
Sai Aliyu Ishaka Jalam yace a gaskiya yau da gobe mu a yankin mu ba abin da ke kawo yawaitar shaye-shayen kayan maye illa sakacin iyaye da ba su yi wa ƴaƴansu huduba da nasiha tun suna yara.
Sai kuma Zainab Musa mai Adwa tace salam yau da gobe, yawaitar shaye-shaye na faruwa ne ta rashin aikin yi da matasan mu ke fama da shi, da kuma san zuciya da rashin ingantacciyar tarbiyya. Muna fatan Allah ya shirye masu yi waɗanda ba su yi, Allah ya kare su da fadawa wannan mummunan hali, amin.
Sai Umar Alhassan Kamaru yace yau da gobe a gaskiya yawan samun masu shaye-shaye ya zama ruwan dare, domin ba Najeriya kadai take fuskantar wannan matsala ba, ko mu a nan Kamaru babu sauki. Matasa suna shaye-shaye sosai kuma kullum ana magani, amma kam sai dai mu ce Allah ya shirye waɗannan matasa.
Sai kuma Shehu Adamu Rijau ya ce rashin aikin yi, sakacin iyaye, san zuciya, biyewa abokan banza ko waye gurbatattu, duk suna cikin sinadaran da ke ƙara yawaitar shaye-shaye a arewacin ƙasar mu Najeriya. Amma matakar mutum na da aikin yi kuma ya samu tarbiyya ingantacciya a gida, to babu abin da zai kai shi ga ruguzawa kansa future, wato shaye-shaye kenan, domin babu wata fa'idar da ke tattare da shaye-shaye illa tarin tilin illoli.
Sai Aminu Kano Maida ya ce salam yau da gobe, abubuwan da suke kawo karuwar shaye-shaye a gurin matasa shine rashin aikin yi da kuma zamani da Allah ya kawo mu. Idan kaga abokinka yana yi, kai ma sai ka ce sai kai, barin ma shan kwaya da ta zama ruwan dare a gun matasa. Yanzu sai kaga mutum ko barci zai yi sai ya watsa kwaya. Da fatan gwamnati ta rinka samar wa matasa aiki don hana karuwar shaye-shaye.
Sai kuma Suleiman SMD ya ce yau da gobe, dalilan suna da yawa, amma na farko dai iyaye marasa kula, gurbatattun jami'an tsaro, zaman banza, rashin aikin yi, mutuwar zuciya, rashin ilimi da rashin mafaɗi.
Sai Muhammad Yakubu ya ce rashin kokarin kula da sanya ido ko kuma in ce bibiyar kowane motsi dangane da ɗabi'u na iyaye.
Sai kuma Alhaji Hassan mai waya kan giwa ya ce assalamu alaikum filin yau da gobe. A tawa fahimta, 'yan siyasa suka ƙara zaburar da matasa shaye-shaye. Dalili kuwa shine sukan basu kuɗaɗe da kayan maye, musamman a lokutan siyasa da zummar su tafkawa abokan hamayyar su rashin mutunci, tare da ingiza su satar akwatuna ko ta da zaune tsaye a wuraren da ake jefa ƙuri'a. Da zarar sun cimma burinsu suka je Abuja, shikenan sun bar su cikin wannan mugun hali. Daga sace-sace sai shaye-shaye da aka faro da shi tun farko, kai Allah dai ya shirye 'yan uwana matasa a duk inda suke.
Amin. Idan kuma muka leƙa shafinmu na Twitter, @babagana zango ya ce rashin ingantacciyar tarbiyya, ilimi da kuma mutuwar zuciya, sannan rashin hukunta masu safara da sayar da kayan mayan.
Sai kuma @baffa Haruna ya ce zaman banza da rashin aikin yi, saboda ina da abokina a nan Bajoga mai shaye-shaye amma da ya samu aikin koyarwa sai ya watsar.
Sannan daga ƙarshe @garba Matthew ya ce ina kira ga matasa masu shan miyagun ƙwayoyi da su daina, don ba ta maganin komai illa sa su maye da kuma zubar da mutuncinsu.
To mun gode, a ci gaba da turo mana da sakonni.
To lalle ga dukkan alamu bisa ga wayannan sakonni ya nuna lalle ana samun karuwar shaye-shaye.
Kamar wannan masifa dai Allah dai mana magani.
Amin.
Kai Mallam Usman, kai a ganinka iyaye ne ko laifin abokai ne?
Kai kowanne wasu ce iyaye, wasu abokai, amma akwai wani abu ɗaya da nake yawan ni magana dai a matsayin ra'ayina ne wannan. Communication, wato sadarwa tsakanin ƴaƴa da iyaye yana da matukar muhimmanci, ba doki-doken zage-zage, magana da su. Yawwa, misali yanzu sai kiga kila nayi bako abokina zo muna cikin magana, kila sai mu faɗi wata kalma, sai kiji misali yaro na sai ce menene kuma kaza ne, kai mana shiru manya na magana, amma zan iya ce masa kaga muna magana yanzu, zaka iya aje wannan tambayar taka anjimawa ne sai ka tambaye ni a lokaci dai, kaga ya masa cewa ba kai ya saka baki, amma zai iya aje tambayar sai ya gane wani abu da kuka faɗa ba
haka.
Daga baya kuma sai kai mai bayani, to kinga irin wannan abubuwan, to yana da matukar muhimmanci ni a nawa ganin a maganan
ta gefen shaye-shaye ya wannan
yaro ya zama babu tsoro tsakaninku, ba abu tsakani, ko me zai iya zuwa ya tambaye ka, so koda aboki ya
faɗi
mai me yasa shi hanya zai zo ya tambaya,
ba zai tsoron tambaya ka, tunda in har bai ji tsoron tambaya
to daga kai kuma ka sai da zaka gaya mishi, ka waye mishi da kai, ka nuna mishi
yanda abin yake.
To yanzu dai bari mu ji wakilinmu Nasiru Yakubu Birnin Yaro don jin tattaunawarsa da matasa a zauren muhawarar yau da gobe.
To masu sauraro, barkanmu da wannan lokaci. Akan wannan maudu'i da aka ɗauka na maganan shaye-shaye tsakanin matasa maza da mata, yanzu ina tare da matasa har guda hudu wanda za mu tattauna wannan matsala a daidai wannan lokaci. Amma da farko zan so kowanne cikinsu ya bayyana sunan shi da kansa.
Sunana Abubakar Jajana Yahu.
Ibrahim Abubakar.
Abdullahi Ismail na riga.
Fatima Musa.
To matasa, muna muku barka da zuwa. Malam Ibrahim, menene dalilan da kake gani yakan sanya matasa su afkawa shaye-shaye?
Gaskiya akwai dalilai da dama. Bari in fara ta bangaren matasa maza. Matasa maza wani lokaci sukan shiga kungiyoyi na abokai waɗanda ba su samu tarbiyya ba tun daga gidajensu, wanda hakan shi kan haifar da su shiga irin waɗannan kungiyoyi. Kuma wasu inda aka tura su makarantu na suke haɗuwa da abokanai waɗanda ba su samu kyakkyawar tarbiyya ba, wanda suna shaye-shaye tun suna kyamar abin, sai abin ya zo yana ba su sha'awa,
yana tun yana ba su sha'awa sai zo tarsu ce to su ma ba su dan gwada to daga nan sai ga yaro rana tsaka ya fada shaye-shaye waɗanda ba su da amfani haka nan yanzu abin ya canja salo bacin matasa maza zaka ga akwai mata ma abin takeici mata ma wani lokacin har da masu aure zaka ga sukan shiga irin wannan mugun al'ada ta ko kuma mugun hali na shaye-shaye wanda su waɗansu daga cikin mata su ma sukan sami ainihin samari ne waɗanda ba su samu tarbiyya ba kuma iyaye ba su sa ido kan irin samarin da masu ga wane ne yake zuwa wajen ƴaƴansu to daga nan sai yarinya ta koyi mummunan hali ta hanyar ganin cewa kaman ci gaba ne burgewa ne da makamanta irin wannan
Fatima kin ji abin da Ibrahim ya ce akan shaye-shayen nan da yake tsakanin matasa har ya tabo ku menene naki ra'ayin game da yanda kika kalli abin yanda yake faruwa tsakanin matasa
to a gaskiya yanda Ibrahim Abubakar ya ce haka yake zaka ga akasari ƴan mata da yawa sun sa kansu akan shaye-shayen nan saboda samarin su dan saurayin ta na sha ita ma zaka ga yarin jayeta ya jata tana sha sannan akasari da yawa kuma zaka ga mata wata damuwa ne yake sa ta shaye-shayen wata kuma zaka ga haka kurum dai sha'awa ne ta ga sauran kawayenta ko irin shiga wurin da bai kamata ba tana shiga daga nan ta je ta fara nata shaye-shayen akasari kuma zaka ga maza ne suke sai ma matansu na gida aure wannan kwayan suna sha ko wani abun mahede zaka ga sun sai musu sun kawo musu gida to anan kuma ina ganin cewon mazan ne suke koya ma matan auren shaye-shayen dan sun ga suna sha ai bari su ma su saka ta a ciki ta mata rika sha
Abdullahi ka ji abin da Fatima ita ma ta ce kai matashi ne kuma ka na tabbatar kana yawo da matasa kana hurda da matasa me na karai
to ni ina ganin na ra'ayin shi ne mafi yawancin su rashin sana'a ne saboda a lokacin da mutum aka ce yana da sana'a ba ma shi da lokacin da zai je yayi sha wani abu to amma an mutum ya kasance ba shi da aikin yi to zai ta tunanin zuciyar shi zai ta wasiƙar jaki ya rasa to menene ma yake ganin mafita a gare shi to saboda haka in yana da wani aboki wanda yake shaye-shaye in ya ja shi yau gobe ya ja shi tun baya bukata har wata rana zai ce ka dan gwada ka ji irin abin da ake ji saboda za su wasu sukan ma cewa wai kai ko gone wai sai da hayaki to duk irin waɗannan suna ɗaya daga cikin abubuwan da suke sa su ma abin nan samari su fada cikin shaye-shaye amma idan da a ce mutum yana da aikin yi to ba shi da lokacin da zai tsaya har ya kama wani shaye-shaye ko da yaushe yana tunanin ya zan yi in nemi abin da zan yi wa kaina wani abin nan
abuka jaje na yau ya kike kalla abin
to alhamdulillah kaman dai yadda sauran malamai suka fadi sun fadi abubuwan da ke damu matasa amma ni ana wa ra'ayin iyayen wasu matasan daga ciki suna da nasu laifuffukan
kaman yaya ne
yawa alhamdulillah wasu su suke bude ma yayan su kofa ta yadda za su yi shaye-shaye kaman yadda baiwar Allah nan ta ce wani ci da kansa zai sayo kayan maye a matsayin sa na dattijo ko magidanci ya sha a gaban yayansa in ya sha a gaban yayansa za su taso fa su ga wannan abin da mahaifinsu yake ubansu yake yi kaman wani abun arziki ne yake bar shi su ma su koya so ba wai matasa kade bane masu zuwa makaranta muna da matasan da ba sa zuwa makaranta waɗannan ina gani da laifin iyayensu rashin mai da hankalinsu akan yayansu ya sa suka fada a waɗannan harkoki na shaye-shaye
Fatima ya kike ganin irin wannan shaye-shayen yake taban rayuwar mata domin ke mace ce ciwon mace an ce na ƴa mace ce ya kike ganin irin wannan shaye-shayen yake taba rayuwarsu
a gaskiya ta inda yake taba rayuwarsu shine da yawan su ba wai zancen rashin aikin yi bane mutuwan zuci ne saboda mene idan duk kika fita yau kika je neman abin da zaki ko wanke-wanken kika samu kika daga karshe dai zaki samu abin amma da yake zuciyar ta riga ta kashe zuciyar kawai ta dai tana so ta fita ta je ta yi yawon da ba haka ba ta bata rayuwanta shi yasa take ta shiga wannan harkan shaye-shayen amma ba wai dan ta rasa aikin yi bane kuma ina ganin hakan wani lokaci ya danganci daga daman tarbiyyan tun daga farko wurin iyaye in iyaye suka ba ma ƴa mace tarbiyyan da ya kamata suka sa mata ido a duk abin da take yi zaka ga ƴa ta tashi cikin tarbiyya to amma kuma in ba a sa mata ido dole ne ƴa mace ta fita ta je ta shiga wani rayuwar da bai kamata ba saboda a wani lokaci ƴa mace za ta tashi tana nema dan buƙatun ƴa mace yafi na ɗa na miji za ta tashi tana neman wani abun cikin iyaye ba za su biya mata bukata ba da yake ita kuma already zuciyarta ya riga mace ba za ta fita ta nema ba a jiya hadu da kawaye ta ga wannan kawan ta sa wannan ta ga wancan kawan ta sa wancan daga nan kuma duk irin masu shaye-shayen ne da biye-biye daga nan ita ma ta sa zuciyarta a wannan bangaren kaga ai an shiga wani rayuwa daban
Ibrahim Abubakar bincike fa ya nuna cewa shaye-shayen nan ba wai fa kadai fakirai bane har da ƴaƴan masu kuɗi cikin ƴaƴan masu kuɗin ma har da mata a cikin matan ma ƴaƴan masu hannu da shunin masu aure me kake ganin yake jawo irin wannan abin kuma yaya za a shawo kan wannan al'amari
to a gaskiya abin da ke janyo irin wannan kamar da na faɗa a can baya abin duk gaba ɗaya ya ta'allaka ne akan rashin samun kyakkyawar tarbiyya tun daga gida sannan waɗansu kamar da na faɗa sukan haɗu kuma da abokane ko kawaye na banza waɗanda su ma ba su samu irin wannan tarbiyya ba wanda shike haifar da haka kuma hanyar da za a iya bi a magance wannan abu matakai ne kamar biyu zuwa uku na farko akwai gwamnati kanta za ta shigo akwai iyaye da kuma ainihin malaman makaranta ta inda gwamnati za ta shigo shine ta yi dokoki masu tsanani ga duk wanda aka kama yana sayar da waɗannan kayayyakin maye domin in ba mai sayarwa ba za a samu mai sha ba shi kuma kanshi mai sayarwa wanda suke shigo da su daga kasashen nan da kuma irin wanda ake samar da su a nan gida ya kamata a samu hukunci mai tsanani ga duk wanda ya irin wannan su kuma iyaye yanzu suna sa ido kan iyayensu akan ƴaƴansu da tarbiyyarsu da kuma makamantan haka wanda kuma suke gidajen aure to ya kamata kafin ka ba da diyarka aure ka duba wa zaka ba domin waɗansu sukan dauki mugayen halayen ne daga wajen mazajensu sai ta ga idan mijinta na sha ba za ta iya fitowa da tuna mai asiri ba yau da gobe an fi saurin ɗaukan halin banza akan halin kirki sai ta fara kwaikwayonsa shikenan ta fada shaye-shaye to ya kamata a ce gwamnati ta sa ido iyaye sun sa ido sannan su kuma malaman makaranta su ci gaba da nuna wa ɗalibai illar shaye-shaye saboda takan sa mutum ya fada mugun hanya ta haukacewa da makamantan irin wannan mutum ya fada irin kungiyoyi na sara suka da makamantan abubuwan da ba su dace ba su zama annoba ga al'umma
Abdullahi Kaji Malam Ibrahim ya faɗi ɗaya daga cikin illa shine haukacewa shin ya kake kallon illolin nan da yake shaye-shaye yake wa a matasa sannan kuma za mu shawo kansu
to ni ina ganin ta hanyoyin da za a shawo kansu shine ya kamata hukumomin da suke hana fataucin miyagun kwayoyi to dole ne a sa ido a kansu domin su ma kansu mafi yawanci a cikinsu suna yi saboda babu yadda za a yi kaje kama wanda yake sai da kayan maye kuma an ka kwata a maimakon a lalata kayan mayan sai kuma a kama kai din da ka kwata kai ma kana sha to ka gani kai kana sha shi kuma ta ya za a yi ka zo ka hana shi to ni ina ganin ya kamata gwamnati ta sa ido sosai akan wannan waɗannan suna ɗaya daga cikin abubuwan da suke ƙara tabarbarar da abin nan harkar shaye-shayen
Abubakar Jajan Yau ya za a shawo kan wannan al'amari ganin cewa abin fa ya zama ruwan dare matasan da masu hali da marasu hali da ƙanana da manya duk an auka kan wannan shaye-shaye ya za a shawo kansa
wannan kan babban al'amari ne a zahirin gaskiya sai an yi aiki sai an tsaya an yi abinda ya kamata a yi abinda ya kamata a yi na goyi bayan kaman abinda shawaran da Malam Ibrahim ne ya kawo na dole hukumomi su tsaya su mai da hankalinsu da wanda aka kama yana shaye-shayen da wanda yake sayar da kayan maye dukkansu a nemo a dokan da ya kamata hukunta su su kuma iyaye dole su tsaya su mai da hankali akan ƴaƴansu inda iyaye za su tsaya su mai da hankali akan ƴaƴansu duk wannan ma dokan za a samu sauki dole za mu koma baya mu koma akan iyaye domin iyaye su sun in kana da ƴaƴa ina ƴaƴanka suke kwana wa'anne ne abokansu ina suke uni duk dai mu'amalan ƴaƴanka a matsayinka na uba ka san wannan duk ƴaƴan a matsayinki na uwa dole ki san cewa wani hali ƴaƴanki suke ciki wanne ne abokansu ina suka je yaushe suka dawo kuma ina za su fita in suka tafi
Fatima me shawaranki na ƙarshe
shawara ta na ƙarshe shine iyaye su sa idanu sosai a kan ƴaƴansu gwamnati ba za ta zamanto ko da yaushe tana tare da ƴaƴa ba iyaye suke tare da ƴaƴansu su suka san inda suke zuwa su suka san lokacin da suke fita so ya kamata su saka ido su lura san da ɗaya dawo su tambaye shi in zai fita ina za ka a sa mishi ido in ba haka ba daga garin wurin sa ido ne za su gane wannan dan fa ga inda yake zuwa ga abin da yake daga nan ne za su gane ya sa kansa a cikin wani hali
to me dan iyaye yake cewa ne game da wannan lamari na shaye-shayen kayan maye
Yau da sanyin safiya na haɗu da ɗan iya ya tsuke da ƙananan kaya kamar wani saurayi. Da gani na ya ce yauwa ɗan ikara dama can kai nake tsumayi don mu tattauna wata magana da ke kwance cikin zuciyata tana ta faman ƙaiƙayi. Na ce to gani ɗan iya yaya aka yi? Ya ce ji na yi an ce har yanzu fa maganar shaye-shaye tsakanin matasan arewacin wannan ƙasa ta Nigeria ƙaruwa kawai yake yi. Wani bincike ma ya nuna a arewacin Nigeria ne matasa suka fi shan muggan miyagun ƙwayoyi. Wataƙila irin wannan shaye-shaye ne ma ke sa matasan suna ta faman bushewa da yin baki kamar wani gawayi. Gashi kuma muna ji muna gani matasan na ta zuke-zuken da ka iya maida wannan sashi na ƙasar mu abin tausayi. Ta yadda zaka ga matasan mu sun sha sun bugu suna ta faman gantali layi-layi. Shine fa ka gani nan nayi tsam ina ta faman tunanin cewa shin wai mu kam yaya zamu yi? Nace eh lai kam dan iya gaske ne matasan kasar nan na cikin wani hali. Shaye-shayen miyagun kwayoyi dai yanzu da shi suke badali. Shi yasa kake ganin da zaran matasa sun taru a dandali ba su da aiki sai na sai da kwayoyi da sauran kayan bushe-bushe kulli-kulli. Duk ko da yake sun san irin wannan shaye-shaye musamman ma dai na muggan miyagun kwayoyi na saurin badda hankali. Har ma idan abin ya ta'azzara yayi yawa sai kaga an ce ya kai mutum ga ajali. Gashi kuma shaye-shayen kan karya tattalin arziki na mashayen saboda ba sa tattali don kuwa ba ma sa iya tara koda kuɗin da za su jajali. Shi yasa ma rayuwar mashayen barazana ce a kan kansu da kuma ƙasar su idan dai har ana son aza ƙasar a kyakkyawan tubali. Don kuwa sai an inganta rayuwar manyan gobe da matasa sannan ƙasa za ta samu taka matakin ƙoli. Dan iya ce na ikarto in ko duk da irin waɗannan illo matasan mu na ci gaba da shaye-shaye to sai mu ce Allah ya kiyaye. Domin kuwa abin damuwa ne har yanzu a ce matasan mu na kan gaba a fagen shaye-shaye wanda kowa ya san bai da wata riba sai dai kawai karkare rayuwa cikin maye. Amma sai gashi yau irin wannan bakar dabi'a ce ta bi matasan mu ta mamaye har ma ta kai matukar da ba sa iya ba da wata gudunmuwa ta ci gaba sai tumbelan nanaye. Sai dai kuma lokaci yayi da mu ma za mu tattari mu gaya musu kai yanzu fa kam gari ya waye. Don haka ya zama wajibi duk wani matashi ya rungumi ilimi da sana'o'i irin na zamani don barin yaye-yaye. Idan kuma ba haka ba akwai ranar kin dillancin da gayyen nanayen da ke wannan shaye-shaye ne za su yi ta hawaye. Saboda a duniya yanzu babu wata gwamnati ko kamfani da zai aiki da ƴan ganye. Sai dai kawai waɗanda suka yi ilimi ko suka goge a sana'ar da za su taimaka wajen ci gaban kasar su kai tsaye.
To sai mu ce Allah dai ya kyauta kan wannan lamari na shaye-shaye. Sai kuma mu ba wa masu sauraro dama su faɗi albarkacin bakinsu game da wannan magana ta shaye-shaye musamman arewacin Najeriya. Kar a manta lambar da za a sami mu a ba da gudunmuwar ita ce alamar tarawa 1 sai kuma a sa 202 sai a sa 205 sai kuma 2655 zan maimaita alamar tarawa 1 202 205 2655. To ina ga to kamar da na dan tsamanin ku gashi nan mun samu kira daga Neja. Assalamu alaikum.
Assalamu alaikum. Salam.
To da muke magana daga jihar Neja.
Ibrahim mai wankin hula a garin Akimbo mai godiya.
Eh to Malam Ibrahim muna jin ka me zaka gudunmuwa zaka bayar game da wannan shaye-shaye da aka ce yana ta karuwa a arewacin Najeriya haka rahotanni suke ta nuna.
To gaskiya gudunmuwa da zan bayar a wannan filin lafiyar hukumomin mu ne.
Nisa.
To yawa dan saboda duk waɗanda ke shigo da wannan miyagun kwayoyi kwayoyin nan sun san da su.
Eh to me zaka wata shawara zaka bayar?
To shawara da zan bayar su ji tsoron Allah. Waɗanda ke shigo da kwayoyin nan a dakatar da su a rika kama su ana musu hukunci.
To muna godiya.
To mun gode.
Yawa mun gode. Hello? Hello? Assalamu alaikum.
Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam.
Sunana Baffa Haruna Damba Habaju Bajo Gagar ko kungiyar muryar talaka.
To Malam Baffa, me zaka ce game da zuwa?
To alhamdulillah ni dai kira ne zan yi ga iyaye cewa su kasance masu sanya idanun lura a shige da cikin ayyansu. Domin kuwa yawan abokai barkatai wallahi yana sauya dabi'un yara musamman ma a ce in abokan nasu kai kai sai ne to lokaci da za su iya ganshi na haka ya kamata iyaye su ringa sanya idanu domin kuwa Annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce ƴaƴan nan fa ciwo ne kuma Allah zai tambaye ku an ra'iyati akan wannan ciwo da aka ba ku da fatan Allah ya ba wa iyayen mu daman ko kuma Allah ya ba su ikon yadda za su tarbiyantar da mu tarbiya ka gare nagode ku tashi lafiya
da gaba amin amin mun gode sosai
madalla to sai kuma Kano wane ne a Kano assalamu alaikum
amu alaikum assalam
to wane ne daga Kano
yauwa dan juma mai shago ko kai ne daga Tarmaru kuma sanya dake jihar Kano
to mallan dan juma ka ji maganar shaye shaye me ke ƙara shi a ganin ku
gaskiya ni a gani na a tunani na matasan dake yawan fadawa wannan harkar shaye shaye wasu abin da ya zame masa kamar jarabi to amma musabbabin fadawa harkar shaye shaye ga matasan mu a gaskiya wasu akwai ribatan ma abokai ganin kai kana ganin cewar abokin ka yana sha kai baka ya sai kaga kamar ka kasantar da kanka shi yana sha kai baka sha kana ganin kamar ka koma baya kasan shi
na gani
yau to ni a gani na kenan kuma to ni kuma ina kira ga hukumomin da abin ya shafa na wajejen harkar kwace magunguna kamar da ake yi na masu sa tunanin matasa ya gurbata to a gaskiya idan an kama to zai kamata a ce gwanda a rinka in matattara su ne a kone saboda in an bar su a hannun wasu ma'aikata za ka samu waɗanda suke hanawa a sha kuma wasu suna a cikinsu
to mun gode sosai daga Kano to ga wani daga Sokoto
assalamu alaikum
wa alaikum salam amma dan ka share duwanka in kana son a jika da kyau
haka
ka hello ka kashe reduwanka
biro ne sani daga sabon birni
to ka kashe reduwanka in kana so a jika da kyau
to na kashe redon na mata shi
yauwa to kace me sunanka
Kabiru Sani Maru daga jihar Sokoto sabon birni local government
to Kabiru me zaka ce game da maganar shashaya da muke
to maganar nan ce dai kawai dai sai dai mu yi ta du'a'i abubuwan sun riga sun game duniya san rashin tarbiya da talauci duk shi ke kawo waɗanga abubuwa ba abin da za mu yi illa mu tauro ko Allah ya yi mana talauci mu samu ilimi da tarbiya mai kyau don in ka samu ilimi mai kyau to shi kenan za ka san yadda za ka zauna da rayuwarka
to muna godiya bari mu dau Naija kafin mu koma mu dan fafaɗe wanda muke da su a shafinmu na Facebook Live assalamu alaikum wane ne a Naija
wa alaikum salam sunana Malam Danjuma daga Bidda jihar Naija
to Malam Danjuma me ke ƙara haɓaka maganar shaye-shaye ne a musamman arewacin Najeriya
abun da yake ƙara abaka shaye-shayen nan laifin hukuma ne
me yasa ka ce haka
don to abun da yasa na ce haka ai shigowan da ake yi da su hukuma suna gani amma yawancin su hukuma su ma suna sha to abun da yasa abun bai hannu ba kenan tunda ka gani ina yi kuma ka zo ka ce za ka hana ni ai abun bai yi wa sai da
to mai dokar bacci kenan in ya yi gangadi ba zai hannu ba kenan
wallahi kam sai Allah sa ji Allah dai sauke ni wannan abu dai na shashayen nan kan
amma in Allah ya so mako mai zuwa za mu ji duka filafila likita me zai gaya mana game da lafiyar mutum
sai mako mai zuwa za mu ji matsayin lafiyar mai shashaye kama daga gangar jikinsa har zuwa kwakwalwarsa Masu sauraro kuna iya lalibar mu ta shafinmu na voahausa.com don jin shirye-shiryenmu na yau da gobe da suka gabata.
To mun gode sosai da wannan matashiya da kuka mana. Sannan kuma kin ga kamar misali a shafin da suke bin mu na Facebook Live din kin ga kamar akwai wata wani Habibu Adamu yace wannan shiri naku yana da kyau sosai yana ilmantar da matasa kwarai wanda kuma abin da muke so kenan da
ma.
Ga wani ma yace Ibrahim Saleh yace yau da gobe yau kacokan abin ya ta'allaka ne game da shan kwaya, to Allah ya sa mu dace, to sai mu ce amin amin. Sannan wannan kuma Muhammad Dangami yace a gaskiya wannan abu yana cewa matasa to a kwariya, to muna godiya sosai. Duka duka yanzu kan anan shirin namu ya kammala, sai mako mai zuwa za a ji mu da bayanin likita dalla dalla
insha Allah.
Amadadin
Maryam Bashir Bugaji da Safinatu Sada Sodanki,
sai kuma ni Usman Ahmad Kabara zan ce amadadin shi Daniel Brown wanda shine ya bada umarnin shirin, da injiniyan mu na yau Rob McLean yake cewa mu zama lafiya daga nan birnin Washington DC.
Amurka na jikiranku a yau, mutane na ba.